Program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a Nomad da Dalon da Niyya da murya Arewa. Kana masu na'urar computer suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so yin hakan. Masu sauraro assalamu alaikum yanzu din Maladan Ibrahim a yau ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku ji cewa ƴan sanda sun kame wasu mutane har 12 da ke aikata ayyukan aisha daban-daban a jihar Borno kana za mu kawo muku shirin rigakafin na Jummai Ali sai kuma sharhin jaridun da suka dauke hankulan jaridun Ghana kana akwai mu tafi da ra'ayi daga bakin mai shi amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kimanin mutane 30 aka halaka wasu kuma da dama suka samu raunuka a wasu fashe-fashen bama-bamai a wasu tasoshin mota a birnin Gombe dake arewa maso gabashin Najeriya da daren jiya Laraba. Babu wata kungiyar da ta dau alhakin kai har-haren nan take. To amma sun yi kama da na Boko Haram wadda a baya ma ta yi ta auna cunkusassun tasoshin mota da kasuwanni da masallatai da majami'u. A munanan har-haren sarika nokin da ta yi shekaru 6 tana kaiwa. Mutane akalla 50 suka mutu a wasu tagwayen har-haren babamamai a wata kasuwa a wannan birnin ranar Juma'ar da ta gabata. Ranar Talata, Mr. Buhari ya gaya ma muryar Amurka cewa zuwa ƙarshen wannan watan za a kafa rundunar sojojin gamayyar yanki waɗanda za su yi yaƙi da ƙungiyar Boko Haram.
Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya faɗa jiya Laraba cewa shugabannin Saudiya sun ba shi tabbacin cewa suna goyon bayan yarjejeniyar ta tarihi don taka burki ma shirin nukiliyar ƙasar Iran. Sakataren tsaron na Amurka ya gana da Sarki Salman da ministan tsaron Saudiya Mohammed bin Salman da sauran jami'an birnin Jidda. Sannan daga baya ya gaya ma manema labarai cewa Saudiya na na'am da jituwa da aka cimma da ƙasar Iran. Jami'an Saudi dai ba su fito fili sun yi na'am ko watsi da jituwan da aka cimma ba da Iran cikin tsawon mako guda tun bayan sanar da yarjejeniyar. To amma rahotannin baya-bayan nan na nuna cewa Saudiya na tsoron yarjejeniyar za ta ƙara tasirin Iran a yankin gabas ta tsakiya wanda zai tada tayar da jijiyoyin wuya a wannan yanki mai sarƙaƙiya.
‘Yan sanda a arewacin Afghanistan sun ce wani ɗan ƙunar baƙin wake bisa babur ya halaka mutane 19 ya kuma raunata kusan 40 jiya Laraba a wata cunkusasshiyar kasuwa. Mataimakin shugaban 'yan sandan lardin Bariyaliya Bashariyar ya gaya ma manema labarai cewa ga dukkan alamu an auna harin da aka kai gundumar Almar da ke lardin Faryab ne kan sojoji. To amma ya ce akasarin waɗanda abin ya rutsa da su fararen hula ne waɗanda ba su ji ba ma balle su gani. Kuma yana kyautata zaton adadin mace-macen zai karu. Kawo yanzu dai babu wanda ya dau alhakin kai wannan harin. To amma mayakan Taliban kan kai hare-hare kan jami'an tsaro a lardin.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana farin cikinsa kan murmurewar tattalin arzikin Amurka mai nasaba da yankin Afirka ta Yamma da Sahara a daidai lokacin da yake haramun zuwa kasashen Habasha da Kenya a cikin kwanaki masu zuwa idan Rabbana ya kai mu. Da yake jawabi da yawancin da yammacin jiya Laraba a watan liyafar da aka shirya a fadar White House a wajen rattaba hannu kan yarjejeniyar cinikayya da nahiyar Afirka, African Growth and Opportunity Act a Turance. Mr. Obama ya ce duk da kalubalen da Afirka ke fuskanta tana da saurin murmurewa da kuma juriya daga ta kuma da fa'idoji da dama da Amurka za ta amfana da su. A watan jiya ma Mr. Obama ya rattaba hannu kan taswirar yarjejeniyar cinikayya Amurka da nahiyar Afirka na da shekaru 10 wadda ta kai shekaru 15 da kafuwa.
Fadar shugaban Amurka ta White House ta tabbatar jiya Laraba cewa gwamnati na matakin ƙarshe na rufe gidan yarin Guantanamo Bay da ke ƙasar Cuba. Shugaba Obama ya ba da muhimmanci ga batun rufe gidan yarin na gabar ruwa mai cike da takaddama bayan da ya hau karagar mulki a shekara 2009. wato amma sai yunkurin hakan yayi ta gamuwa da cikas ciki har da wato kafar ungulu da majalisar tarayyar Amurka ke yi ga yunkurin sauyawa fursunoni wuri zuwa gidajen yaren Amurka sannan a hankali dai an yi ta kaurar da fursunoni kuma yanzu saura 116 kawai a wurin gidan yarin na Guantanamo Bay wanda tsohuwar gwamnatin George W. Bush ta kafa bayan harin 11 ga watan Satumban shekara 2001 da can na kunshi da fursunoni yaki kusan 800 waɗanda aka kama a yaki da ta'addanci
hukumar bincike ta FBI ta ce lokaci bai yi ba na sanin ko mutumin nan da ya kashe sojoji biyar a makon jiya a wasu sansanonin soji da ke Chattanooga a jihar Tennessee mai tsauran ra'ayin addini ne ko kuma a'a to amma suna masa ganin wanda ya rungumi tsauran ra'ayi a nan cikin gida jami'an hukumar ta FBI na musamman L. Reinhold ya faɗa a wani taron manemar labarai a jiya Laraba cewa hukumomi sun yi imanin cewa Muhammad Abdulaziz da radin kansa ya kai hari kan wurin daukar sabbin sojoji da kuma wata cibiyar da sojan ruwa ta Lamis To labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu tako faro takon daga jihar Borno Najeriya inda Haruna Dauda biyo ya aika mana da rahoton dake cewa wasu mutane 12 ne masu aikata ayyuka a shida daban-daban rundunar ta kame kuma ta nuna su ga yan jarida kamar yadda za ku ji daga wakilin namu Haruna Dauda biyo.
Rundunar 'yan sandan jihar Borno ta gurfanar da wasu mutane 12 da ake zarga da aikata wasu laifuffuka daban-daban ga manema labarai a garin Maiduguri. Kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Mai Sa'adu Remiwa Fadokun ya ce ana zargin waɗannan mutanen ne da aikata laifuffuka daban-daban wanda suka hada da fashi da makami, da buga kuɗin jabu, da ma kokarin ɓadda kuɗaɗen, da kuma wani da aka kame ɗan shekaru 21 da haihuwa da yawa wata yarinya 'yar shekara 12 fade. Mr. Fadokun ya ce suna ci gaba da gudanar da bincike akan waɗannan mutane da aka kama kuma nan ba da juma'a ba za su gurfanar da su a gaban kuliya. Kwamishinan 'yan sandan ya ce an kame waɗannan mutanen ne da ake zargi da fashi da makami su biyar a ƙaramar hukumar Kwai kusur da ke jihar Borno, kuma an same su ne da makamai haɗa da bindigogi da wasu layu wanda ya ce su ma za a gabatar da su a gaban kotu. Na da ji ta bakunan wasu da aka kame ana kuma zargi da aikata waɗannan laifuffuka daban-daban ga kuma abin da suke cewa.
Zahira da
me kai aka kawo kana?
Abin nan da sata.
Sata wani irin sata?
Wannan an kawo mu kan yan kungiya suka kama.
A ina aka kamo ku? Daga ina aka kawo ku nan?
Daga Kwaya.
Kamar wannan bindigogi da aka kawo naku ne?
Eh.
Da shi kuke sata?
Eh, da makwabtan mu ne suna da shi, shi ne aka kama mu. Muka da ɗan banga suka ɗaure mu. Muka sha wahala. Wannan guda biyu suka nuna bindigogi.
Sunanka kai?
Ishiya Kulawale.
Daga Kwaya kai ma kamo ka?
Eh, daga Kwaya.
Kana ɗaya daga cikin masu wannan bindigogi kenan?
Eh, ina shi.
Eh, kamar tun yace kuna wannan fashi?
Amma ni ba na gidajensu, ni na je wajensu ne, ni na haɗu da ɗayansu a Kwaya, to ɗaya na sani a cikinsu da na haɗu da shi a Kwaya sai na tafi da shi na ga gidaje.
Amma kuna zuwa wannan fashi tare?
Ah, ban taba zuwa da su fashi ba.
To aka yi aka kama ka tare da su?
An same ni gidajensu ne.
Me sunanka?
Sunana Adam Ajit.
Eh, me kai aka kawo kana?
Wallahi fekkarinsu ne kawo ni nan.
Eh, ya aka yi ka samu wannan kuɗi?
Eh, dani a tajiri ne na karɓan sayan electronics ne daga Alaba International Lagos kenan. Ina zuwa da su Kamaru, to ka san rikicin Boko Haram ɗin da ya tashi sai in Boko Haram ɗin suka jira ne suka ce ka kawo kuɗin ba ka ba za mu kashe ka. To iya abin da nake kasuwanci da shi sai na ɗauka na miƙa musu don na kasance gwana da biyar ban da shi. To sai na zuwa don sai na samu wannan mutumin da yake mun gashi dai. Kawai ni ma na amsa. Amma wallahi ba sanata ba.
Ka ce kusan su uku kana yi wannan harka?
Eh, gaskiya ne.
To ka ce kuma ba sana'ar ka ba, amma ka yi na farko ka yi na biyu ka sake na uku?
Wallahi sau zai ne kawai ranka da dai.
Kamar nawa ne wannan kuɗin da aka kamo ka da shi?
Yanzu aka da shi 4,400,500.
In ka karbi wannan kuɗin me kake da su?
Wallahi ranka da dai ina gidan haya kuma ina ciyar da yara na ne.
Sai da su kake ko batar da su kake?
Ba na ban taba mika mutum ba.
Kana karba ne ka kashe?
Idan wani ya zo siya ne kama ba na mika mutum, wani ba ni kun sai wani ban taba yi shi ba.
Kai dinga na kake so su
a Kamaru ne?
Kamaru ku ka taba zuwa Kamaru ne?
A ni na dade ma Kamaru din.
Kana zama a can?
Eh, na taba zama ba na haifi yara ma kusan biyar sannan na zo na Najeriya.
Kai dan Najeriya ne ko mutumin ka?
asali na mutumin Najeriya ne mutumin Kalaba
to amma ya aka yi ka san wannan kudi na Japan ne kuma kake karbo su kana shigo da su Najeriya
eh wato abin da sai na san su ba wai ban san su ba na san su amma dai ni da kaina akan zan daina ne sai zai kuma ya ritsa da ni amma bana nan ne yin shi wallahi
shekara nawa kamar kana wannan harka
ya kai kamar shekara dai da wani abu haka
wasu daga cikin mutane 12 da rundunar yan sandan jihar Borno ta kame kenan lokacin da ta gurfanar da su game da malabare kan zargi aka ta wasu laifuka daban-daban hada da fashi da makami da fyaɗe da kuma buga kudin jabo Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to Allah ya kyauta kafin mu ci gaba a shakata da wannan
farna cika 40 cibicin na mallaki hankali na san dan faɗi gaskiya ba a yau sai na mutu zan fada kenan suran mutum in kijin suran Allah a makon san sai Allah ke yi ai ba wai gwamna da mukarrabai dai ba kina da wata ji mun kawo jirin bukata ce aka wai a gare ku gwamnati ta fice ta jige kudin jama'a ta jihar ku ku bar su dandani ta bari da waziri ne wata kilwa su ba su da hankali na gani to ku bari mu fada su ji ku za su saka mu a koriyar falma na arewa ku ji mu yi kawo ba kudi ga babu saro sai shegiyar kariya ai daga yawo sai biki kun bar jama'ar ku da sallake kunya kuma an cire sallake da
to malla har yanzu ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC yanzu kuma agogo ya ce karfe 3 da minti 12 abokin aikinmu Abdulaziz Toro ya samu zaman zantawa da gwamnatin jihar Nasarawa Alhaji Tanko Almakura akan menene ra'ayinsa game da ziyarar da suka kawo nan Amurka sai gwamnatin ya ce
wato na son nuna farin ciki na kwarai-kwarai da irin nasara da wannan ziyara aka samu musamman wurin ganin yanda gwamnatin Amerika da shugabannin Amerika da kuma manya-manya 'yan kasuwa da manya-manyan hukumomi na Amerika suka tarbi shugaban ƙasarmu Muhammadu Buhari wannan irin martaba da mutunci da ƙauna da suka nuna mana ya nuna cewa ashe Amerika suna da sha'awar samun kyakkyawan haɗin kai da mu Najeriya sai dai rashin samun mutum da wanda yake da irin aqida da kuma manufa mai ma'ana wanda zai daidai da yanda suke so ina ganin shi ya kawo mana wannan kyakkyawan kwarjini da martaba da suka ba shugabanmu da muka zo wannan ziyara
amshin waka ta in kaji hujjar bari in bude maka ai mulki ni ke mace ta sannan shi ne hanyar halaka in ka yi adalci shugaba to Allah za ya saka maka
to madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba
riga kafi tambarin lafiya
kun san polio abai da jobare halaka na mai kiruku
masu sauraron rigakafi tambarin lafiya assalamu alaikum Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin ga Nasiru Yakubu binnin yara nan da irin tarabar da suka tanarwa wannan fili a yau.
Hajiya Jummai sannu da kokari kuma barka da hantsi. A jihar Maradin Jamhuriyar Niger an horar da likitoci yanda za su aiwatar da allurar rigakafin polio wacce za ta maye gurbin wacce ake digawa ga baki. Wakilinmu Shu'aibu Mani daga Maradin Jamhuriyar Niger na da ƙarin bayani.
Kwararrun likitoci da ba da karatun ta natsu ga takururinsu likitoci suka hito daga sassa daban-daban na jihar Maradi sabilin yin amfani da rigakafin cutar polio ta hanyar allura a madadin taɗasawa ga bakunan ƙananan yara idan lokaci yayi. Menene tasirin haka? Wani bambanci ke akwai tsakanin alluran guda biyu? Malaya Olado mai kula da dukkan alluran rigakafi a Maradi ya mana fashin bakin wannan darasi.
Asalin shi maganin wannan ta hanyar allura yake. To lokacin da aka sa gurin kawar da ciwon polio aka yi dubaran da aka yi aka samo shi a dashe gabaki. Kinan tunda mun gani hanyar nan ta yadda za mu cimma yaki da polio kamar ta kusa zuwa karshe. Kinan sai a komo ga wanda aka sani. Ka san shi na allura ba a yin gangami da shi. Tunda allura sai likitoci kwararre. Kuma ba a yin gida-gida da allura. Kagan kenan zai zama cikin kamar alluran na rigakafi wanda ake yi na kullun da kullun. Dan saboda shi babu raguwa cikin shi. Wanda aka ba yaro shi dai ne za a samu. A lokacin wancan shi ana yi a samu tangarda dole sai an tai wanga ko allura ɗaya ce za a ma yaro in ya samu sati 14. Kenan lokacin za a mishi dashe na baki na uku. Sannan za a mishi kuma allura ta kafa.
Dashe na baki da allura wane ya tasiri wane ya ƙarfi?
Dukkan su kowa da daidai bakin yadda daraja shi. Shi na dashe daɗin shi ɗan lokaci kaɗan sai kama dubunan yara kuma bai buƙata likitoci ƙwararru. Kowa mun aka ba shoro aka dan gura mishi aka ce da kaje zaka dasa ɗagu biyu ga yaro ya isa ka gani. Kuma dandanan sai a yi wurare biya. Shi kuma wanga na allura sai likitoci. Kenan sai wanda ya zo ba a yi bin gida-gida kaji bambancin su sino dukkan su aikin su guda.
Kenan yanzu kenan ba ruwan ko da gangami idan polio ta tashi nan gaba?
A'a, ai na gaya muka shi wanga na allura ba a yi gangami da shi. Shi na da shi wancan zai za a ci gaba da shi.
Ko bayan faɗakarwa ga likitocin kan wannan samfuran allura, ina jan hankali ga likitocin na a ce sun yi aiki ba tare da tangarɗa ba. Ya Olado, kwamishinan allurai na jiha da Amsa.
Su san da cewa akwai dokoki da aka aza. Magani ne wanda yake ba ya san aje shi inda babu sanyi. Kun ba ya san aje shi inda sanyi ya yawa inda kamar zai zama galas ya lalace. Ka gani. In ka sa shi wurin sanyi da ya fara galas ya lalace kenan kakka yi ma ya lalace. In ya zahi yana dan karan shi hori tsaka kan shi in karan nan ya abin ga shi ma vaccine ya lalace. Ka gani. Kenan kuma sai a yi takatsantsan da yaran da ya kamata ba sai wanda ya yi sai wanda ya sati 14 da haihuwa. Yawwa. Kenan kuma wanda kuma ya kare alluran shi an mishi dashi uku shi ba a sake mishi shikenan. Yanzu sai wanda ne suke cikin yi. Wannan da an riga ya yi samu uku dashi uku ga bakin shi. Kenan babu zancen kuma a kara mishi wata allura. Sai wanda ake cikin yi mani.
Malaya Olado kenan. Shaibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar.
A jihar Nejama an ci gaba da faɗakarwa akan muhimmancin rigakafi domin samun nasarar kawar da cututtukan da ke hallaka ƙananan yara.
Hukumomi a jihar Niger na ci gaba da faɗakarwa game da muhimmancin zuwa awon ciki ga mata masu juna biyu da kuma yin rigakafin cututtuka ga yara ƙanana. Akan haka ne ma war gidan gwamnan jihar Niger Dr. Amina Abubakar Sani Bello ta ziyarci sashen mata da ke asibitin gwamnatin jihar na garin Mina domin duba halin da suke ciki da kuma bayyana muhimmancin zuwa awon cikin. Sannan ta ƙara da cewa
na farko ya kamata duk macin da take da juna biyu tana sanin cewa tana da juna biyu ta fara zuwa asibiti awo. Don daga awo ake gano matsalar mace idan za ta samu matsala a ciki. Kuma an gano matsala taimako ya zo a hannu. So ta fara zuwa awo da fari duka abin da za ta yi na ciki ta tabbatar likitoci da nurses sun taya ta dubawa sannan in lokacin haihuwa ya yi ta zo asibiti. Haihuwa a nan ba sai an biya ko CC ba, ko?
Yes.
Ba a biyan kuɗi. Tunda dai babu wannan matsalar cewa za a biya kuɗi in zuwa haihuwa in mace ta zo tana ana mata awo a nan ta zo haihuwa ka gani an ya taimaka mana sosai ga yadda mata za ta zo ta haihu lami lafiya ciki ya zo na lafiya ta haihu lafiya.
Uwar gidan gwamnan jihar dai wadda ƙwararriyar likitar mata ce ta ce a shirye take ta rika zuwa asibitocin gwamnatin jihar domin ba da gudunmuwarta ga matan.
Yawwa dama na zo ne saboda ni likita ce ina mangare na aikin mata ne na haihuwa da sauransu. So dama na zo ne mu zo in duba asibitin mu gani ina son in zo in ba da na gudunmuwan ga matan Niger State in taimaka musu wajen duba su wajen haihuwansu da sauransu. So na zo ne in gani yaya asibitin yake, me ake bukata, taya kuma zan iya taimaka ma asibitin da mata abin da ya kawo ni kenan yau.
To menene babban abin da kike ganin zaki fara taimakawa? Kin duba yanzu.
Eh to babban abin da zan fara taimakawa shine in Allah ya taimaka zan dinga samun dama ina zuwa ina taya likitocin da suke duba mata aikin su. Wato a duba mata idan aiki ya taso wajen haihuwa da sauransu zan zo in ba da na gudunmawa in taya su wannan aiki shine babban abin da zan fara yi tukunna.
A yanzu dai jami'an kiwon lafiya a jihar Niger sun ce an samu raguwar mutuwar mata a lokacin haihuwar. Dr. Ibrahim Abdalla na ɗaya daga cikin likitocin matan a jihar Niger.
A wannan watan da ya wuce ba matan da ta mutu a sanadiyar haihuwa. Wancan watan da ya wuce an samu mutum kamar uku ko zuwa biyar haka abu. Amma ina tabbatar maka kami ai wannan kowane wata aka samu mutum 20 ko 25 da suke mutuwa. Kaga yanzu an nan samu ci gaba. Ya kan gargado. To kuma da wannan sabon ruwa da aka bude da kayan aiki da aka zuba muna sa ran zamu ƙara samun ci gaba sosai. Amma muna fata kuma muna buƙata ga gwamnati a bude mana babban asibiti wanda in nan general ta kaza ta tura a nan Niger ba tare da an tura Abia ko Sokoto ko Zaria ko Ilorin ko wani wuri. Ya zama muna nan.
Karancin likitoci da kuma asibitocin mata na musamman dai na ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ake fuskanta a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Na ba da ko dare ko rana ayan allura polio sun ka zo su shiga tunda mata ne na ba su doki din su shiga su je su ba su saboda haka suna samun hadin kai garan kuma suna jin dadi har makwabta na suna koyi da irin rayuwa ta da suke ganin ina ba da ƴaƴana ana yi musu domin ina gudun abin da ya same ni kada ya same ƴaƴana bana fata hatta wannan sarauta da nake ta sargun guragu bana kaunar inji an ci dana ya gade ta.
Iyaye maza da mata ku taimaki rayuwar ƴaƴanku ta mika su a diga musu maganin rigakafin cutar shan inna domin rayuwa ingantacciya. Gwamnati na kokari taimakawa wurin magance wannan cuta domin yaran mu su kasance cikin koshin lafiya. Kyauta ake diga maganin, kada ka bari a barka kana ɗan kame-kame. Ka bata rayuwar yaranka ya zama ba yau ba gobe. Hattara lafiya uwar jiki.
Masu sauraro abin da ya sauka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin, Jummai Ali ke muku fatar alheri daga nan birnin Washington DC. A huta lafiya.
Kawai cikin shekara ɗaya ta ayyara na yi iyariyar leɗiya.
To madalla yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da sharhin jaridun Ghana.
Zan fara sharin jaridun ne da jaridar Daily Graphic wacce ke kawo labarai mai cewar kananan likitoci ba ma'aikatan hukumar kiwon lafiya ba ne. Jaridar ta ci gaba da cewa wani babban likita a asibitin koyarwa na garin Cape Coast a jihar tsakiyar Ghana, Dr. Daniel Asari, ya ce kungiyar likitoci ta ƙasa ita ce take aika kananan likitocin don su ƙaro ilimin aiki amma ba hukumar lafiya ce ta ɗauke su aiki ba. Jaridar Daily Graphic ta ce jawabin nasa ya biyo bayan wata barazana ce da wasu kananan likitoci 91 suka yi cewa za su mamaye haraban hukumar biya albashi shi na ma'aikatar gwamnati tun daga ranar 27 ga wannan watar hasarar da za a biya su albashinsu na tsawon watanni 11 wanda suke korafin sun makale ba a biya su ba. Har yau jaridar Daily Graphic da ta rawaito wani abin kunya da ya faru a zauren majalisar dokokin kasar inda dauke wutar lantarki da ya katse wata zazzafar muhawara da ake tafkawa a majalisar. Jaridar ta ce ana tsaka da muhawara akan wani rance da gwamnati take niyyar karbowa sai kwatsam aka dauke wutar lantarki wanda hakan da ya tilasta mukaddashin kakakin majalisar dokokin wadda yake jagoran muhawaran Ebo Batin Oduro ya dage zaman majalisar. Jaridar ta ce wakilin mazabar Abdulkuman North na birnin Accra, Joe Apia, ya kwatanta wannan al'amarin a matsayin abin kunya wanda shine na farko a tarihin majalisar dokokin Ghana. Sai kuma jaridar da Chronicle wacce ita kuma ta rawaito bukatar da ministan kudi ya mika wa al'umman Ghana ta hanyar wakilansu a majalisar dokoki da a baiwa gwamnati dama ta karɓo rance na cedi miliyan 865 bayan ta gama kashe cedi biliyan 32 da miliyan 400 na kasafin kudi don ta ci gaba da ayyukan kasar a wannan shekara. A wani sake duban kasafin kudin gwamnati don tufaye bukatar ta na kudi, ministan ya ce gwamnati na bukatar waɗannan kudaden ne don kammala wasu manyan ayyuka nata kuma ta taimakawa ma'aikatunta. Jaridar The Chronicle ta ce ministan ya shaidawa majalisar dokoki cewa duk da irin kalubaloli da kasar nan ta huskanta, kama daga faduwar farashin man fetur a kasuwar duniya da na zinari da kuma na koko, ayyukan gwamnati na bunkasa tattalin arziki sun fara tasiri a cikin wannan shekarar. Idan muka laika jaridar Delegat ita kuma ta bugo cewa kamfanonin man fetur na kasa sun rage kudin man fetur ta kashi biyu. Jaridar ta ce kamfanonin da sun yi wannan ragi ne bisa tsarin gwamnati na deregulation wanda ke rage ko kari kai tsaye idan aka samu hakan a kasuwar duniya. Jaridar Delegat ta ce a bincike da aka gudanar an gano tun karshen makon jiya ne kamfanonin man fetur da suka fara rage kudin man wanda akalla dai an samu ragi na kashi biyu. Jaridar ta ce a farko-farkon wannan wata ne kamfanonin man fetur suka fara amincewa da amfani da tsarin gwamnati na deregulation, kuma hakan dai ya kawo gasa tsakanin kamfanonin wurin ragowar kudin man fetur. Jaridar ta ce akai-akai dai gwamnati tana yin kokari na aiwatar da wannan tsari nata akan farashin man fetur. Da wannan ne muka kawo karshen shirin jaridunmu na Ghana. Baba ya kuma ke sashi Hausa na murya America, Accra, Ghana.
To an gaishe ka Baba Yakubu, yanzu mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi.
Assalamu alaikum dai Amurka mai magana Isa Sani mai asalin garfan Allah karamar hukumar Kiyawa jihar Jigawa Sabuwar Duniya. A murya Amurka kuma ni dama na faɗa ra'ayi na game da maganar da girma shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari yayi a jihar da yake yi a nan Amurka na cewa ba zai kauda yiwuwa tattauna da Boko Haram ba. To ai yana gudu ne kuma yana haɗa da su saduwawo. Ai neman zancen sulhu da Boko Haram tun lokacin da ya zo bayani ranar rantsar da shi ya kamata ya nemi sulhu da su, amma ba an zai da ya kafa rundunar yaƙi da su kuma ya ce zai sulhunta da su ba.
Assalamu alaikum sashen Hausa VOA America, mai magana Alhaji Buba Ilela Watanta, Sokoto City, Nigeria. Kira na nan shi ne wacewa ta hawa anan da kace ilimi dai tana taimaka ma ilimi, amma dai gaban ƙarya tana da taimaka ma kawunan. Dan ga muna yanzu ya zama daga 30 kiza tun daga gwamnatin Bafara har ta Aluhai yanzu, ran da anka ba da dama shugaban karamar hukuma ya ba da mota a kai yaran nan, shi ba da mota a dauko su, amma yanzu ga ƴaƴanmu duk lokacin da anka ba da hutu hakuka suka yi mana, ana bugun mana suna kuka sai mun tattara kuɗinmu mun dauko ɗanmu daga isa mun kawo su, yanzu a fita makaranta sai mun tattara kuɗi mun dauko musu mota mun kai su. Na ga gwamnatin mu ƙarya ta ga mana magana tana son ɗayan talaka su ilimi, wallahi ƙarya na in kuma har gwamnati tana so to wata gwamnati mu dai gwamnati mu ta illela kan tun mu ba ta rana gare mu wallahi.
To madalla kafin mu karkare ga shirin mu na ƙarshe wato labarai, amma wannan karan a takaice.
To a takaicen kimanin mutane 30 aka halaka, wasu kuma da dama suka samu raunuka a wasu fashe-fashen bumabumai a wasu tasoshin mota a birnin Gombe da ke arewa maso gabashin Najeriya da daren jiya Laraba. Wani kumbon Rasha samfurin Soyuz ya dira a tashar sararin sama na ƙasa da ƙasa bayan jinkirin watanni biyu, wanda ya biyo bayan cikas ɗin da aka samu da wani kumbon Rashar na ɗaukar kaya wanda bai ɗauki da ɗan adam. Jami'an suka ce kumbon ya isa cibiyar bincike wadda ke zagaye falaki a yau dindin Alhamis, ƙasa da sa'o'i 6 da ƙaddamar da shi a tashar Baikonur da ke Kazakhstan. Jami'ai a hukumar binciken sararin sama ta Amurka NASA sun ce sai da kumbon na Soyuz ya zagaye duniyarmu har sau 4 kafin ya dira tashar ta sararin Subhana.
To malalla an gaishe ka Malam Iro. Yanzu kuma anan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da Tiyan gabatarwa, da Chubahiro Jiodone wanda ya bada umarni, sai injiniya mu nonon lokacin wato injiniya Jin Hama, ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an ji muku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.